Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakuma Kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To babban manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke wa Iran. Haka kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zaben sa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida. Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da hakuri jiya Talata game da rikicin siyasar tashin hankalin da ya faru sakamakon wannan kudirin dokar da za a dau mutum daga can zuwa China.
To kanan labaran kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku ji sharhi da Hassan Jibiya Yamana akan kaddamar da yakin neman zabe da shugaban Amurka Donald Trump yayi a jiya dare na zaben shekarar 2020 inda yake neman karin wa'adi a matsayin sa na shugaban Amurka.
Kuma duka ma masu sharhi suna cewa lalle lalle idan ka ga shugaba Trump ya sake komawa to lalle ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin Amurka yanzu yana samun bunƙasa ya samu tagomashi sosai sosai.
Wannan kuma dauke da rahoto akan wata mace yar kasar Sudan da ta je kasar Libya za ta tsallaka zuwa Turai domin samun rayuwa mai inganci amma kuma sai ta fada cikin tsaka mai wuya. Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Manyan jami'an sojin Amurka da diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lamba da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar ta Iran ke dada daukar matakai na hanyoyi masu hadari. Amma duk da zaman dada da ake a gabar ta tsakiya, jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su fa ba neman janyo yaki suke ba, ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran din ta yi nan gaba. Yayin da yake ziyarar sojin Amurka a wata cibiyar su dake birnin Tampa na jihar Florida, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa manema labarai cewa muna musayar sakonni kuma ko a wannan lokacin mun sanar da Iran cewa muna can ne fa don magance duk wata barazana. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojojin Amurka Mark Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka. Trump ya ambaci Esper da kyakkyawan lafazi ɗan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewar Patrick Shanahan ya yi daga jerin waɗanda za a daga wato za a zaɓa a cikinsu. Yana mai cewa muƙaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne. Jiya Talata lokacin da Trump yake magana da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya yaba wa Shanahan da cewa mutum ne na ƙwarai. Tsohon shugaban kasar Masar Mohamed Morsi, wanda shine shugaba na farko a kasar da ta zaba a demokradiyance, wanda ke zama shugaban demokradiya na farko da aka taba zaba a kasar kafin daga bisani a sauke shi daga kan mulki, an binne shi jiya Talata kwana guda bayan da ya fadi ya mutu a cikin kotu. Daya daga cikin lauyoyin da ke kare Morsi a kotu ya faɗa ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin Tora a birnin Alkahira, daga baya kuma aka binne shi a gundumar gabashin babban birnin da ake kira birnin Nars. Daga marigayin Ahmed ya ce hukumomin tsaro sun ƙi amincewa a binne shi a makabartar da ake binne iyalansa a garinsa da ke lardin Sharqiya, kuma maimakon hakan aka binne shi a makabartar da aka ware ta musamman ga malaman addini. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zaben sa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida, daya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekara ta 2016. mahallarta gangamin sun yi masa maraba ta hanyar fadin USA abin da ya tuna masa da yadda ya fara yakin neman zaɓe shekaru 4 da suka gabata. Shugaban kasar ya ce ta kasance fiye ma da wani gawurtaccen yakin neman zaɓe, ta kasance wani tsarin siyasa mai kyau saboda ku, a cewar Trump lokacin da yake fadin sakonsa iri ɗaya da na farkon da lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa. Ya ci gaba da cewa wannan wani sauyi ne da mutane suka fara, waɗanda suka yi imanin cewa dole ne sai ƙasa ta fara kula da 'yan ƙasarta da farko. Yayin da yake tallata batutuwa irin su tattalin arziki da tsaron iyakar ƙasa, shugaban ƙasar kuma ya so ko abokin takararsa a matsayin mai ra'ayin 'yan gurguzu da ra'ayin gabadai-gabadai, wanda suke ƙoƙarin ganin sun ɓata shi da iyalansa, haka kuma suna yi masa kallon ƙasƙanci shi da magoya bayansa. Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da haƙuri jiya Talata game da rikicin siyasar tashin hankalin da ya faru sakamakon wani ƙudurin doka da zai bada dama a ɗauki mai laifi zuwa ƙasar China domin a yi masa shari'a, amma bata amsa kiran masu zanga-zanga ba na neman ta sauka daga mukaminta kan yadda ta tafiyar da lamarin ƙudurin dokar da ya janyo cece-kuce. Lam ta faɗa manema labarai cewa an dakatar da aiki kan ƙudurin har sai lokacinsa ya ƙare a watan Yulin shekara mai zuwa, amma ta kuma sha alwashin tsayawa ta kammala sauran wa'adinta akan mulki. Na ji fuƙarara kuma na yi da na sanin abin da ya faru, a cewar Lam, ta kuma ƙara da cewa ita da kanta ta ɗauki alhakin abin da ya faru akan ƙudurin dokar. Daga ƙarshe jiya Talata, Amurka ta fito ta bayyana cewa tana neman yarjejeniya da ƙungiyar Taliban wadda za ta bada tabbaci kan ayyukan ta'addanci da kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan da kuma tattaunawa kan Afghanistan domin neman kawo ƙarshen yaƙi da dakatar da yaƙi na dindindin. Waɗannan su ne ginshiƙin abubuwan da Taliban ta amince da su, saƙon da shugaban da ke jagorantar tattaunawa na Amurka Zalmay Khalilzad ya kafe a shafinsa na Twitter. Yan sa'o'i bayan da ƙungiyar ta sanar da cewa Amurka ta amince yayin zaman tattaunawa ta janye sojojinta ta kuma ba za ta ƙara shiga lamuran ƙasar Afghanistan ba nan gaba. A cewar Khalilzad, yayin da muke cikin shirin zaman tattaunawa ta gaba da Taliban, yana da muhimmanci mu tuna da cewa mun nemi yarjejeniyar zaman lafiya ba yarjejeniyar janyewa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga dazan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnati Allah, kamar yadda kuka ji a labarai, da yammacin jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yaki neman zaɓensa na shekarar 2020 domin samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka. Malam Hassan Jibiya mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya mana ƙarin haske a cikin wannan hira da ni da shi.
Mutane sun cika magoya bayan shi shugaba Trump a wannan dandamali na Orlando, Florida, wato jihar Florida na Amurka. An taru sosai-sosai kuma yana can yana duk wasu irin jawabai da kasan ya yi a wancan lokacin na 2016 abubuwan da suka sa ya ci zaɓe. Yana can yana ta maimaita su a kan mambari. Amma mutane gaskiya an taru sosai-sosai, duk da dai wasu kafafen labarai suna cewa ainihin dubbannin mutanen da aka yi tsammanin za su fito, kamar yadda shi shugaba Trump ya sa a hannun Twitter handle ɗin shi shekaran jiya, cewa mutane dubbanne sun riga sun taru, sama da mutum 100,000 ma sun riga sun yi rijista idan can an ce ba su kai yawan haka ba.
To kamar yadda ka faɗa cewa ya bayyana abubuwan da ya yi sa baya ya sa suka abin nan, to babu wani sabon abu da ya fito da shi a wannan yaƙi neman zaɓe?
Wato babban abin da yanzu yake ya nuna cewa zai ainihin kamar alakanta wannan kamfen ɗin nashi na wannan neman wa'adi na biyu shi ne kamar wato tattalin arzikin Amurka. Kuma dukkan masu sharfi suna cewa lalle-lalle idan ka ga shugaba Trump ya sake komawa, to lalle ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin Amurka yanzu yana samun bunƙasa, ya samu tagomashi sosai-sosai na yanda wato akwai ayyukan yi, ya wadata, mutane suna fita su saye da sayarwa, rashin aikin yi ya yi ƙasa sosai. To wannan ana ganin cewa shi ne babban muhimmin abu da shi shugaba Trump zai campaign akai.
To akwai wasu batutuwa batun zancen bakin haure da yake yi, kana ganin zai tabo wannan abu a wannan yaki neman zaben kwa?
Ya ma ko wannan jawabi da yayi a yau yayi magana cewa wato yana cewa magoya bayan su ku duba ku gani da a ce na kalmar sa hannuwa na ba wa'annan cirololi na mutane da suka taho sauwa to daga ainihin kudancin Amurka a ce an ba su sun shigo cikin kasar nan ku yi tunanin da me zai samu kasar mu so ko yanzu haka shi ma bayan tattalin arziki abin da ya magana kenan na biyu kan magana yanda yake kokarin kare Amurka daga bakin haure to kuma ka san wannan wato wani abu ne muhimmi wanda yawancin magoya bayan shi shugaba Trump suna son wannan ya zama cewa an kare ainihin iyakar Amurka da kamar da ka san sai wato da saukin tsallakowa kafin da Amerika ta da abin da ake cewa land border tsakanin su da kasashen da ke
Mexico
yes to zaka iya tsallakowa ta kafa ko kuma ka dan tsallaka wajen ɗan korama haka ka shigo to yanzu duk an riga an tattara wannan hanyoyin an sa abin nan matakai masu tsauri.
To sai dai bayan irin waɗannan jawabai da ya yi na irin nasarorin tattalin arziki da aka samu da sauran abubuwa da ya batutuwa da ya taɓo, ya kuma ɗauko maganan da ya saba yi na ciccikar kafafen yaɗa labarai yana kiransu wato na ƙarya ko na jabu. To kana ganin wannan hudda tsakanin shi da ƴan jarida ko kuma kafafen yaɗa labarai akwai alamar wannan abun zai inganta koko dai za a ci gaba ne da irin wannan zaman doya da manja tsakanin kafafen yaɗa labarai da Trump?
Wato Haji Yakubu, shugaba Trump bai yi minti 30 akan stage ba akan mambari na kaddamar da wannan campaign din nashi sai da ya nuna hannu ya zunguri inda ƴan jarida suke tsaya a baya ya kira su da fake din nan da yake kiran su wato na jabu ya nuna su kuma aka yi masa irin kururuwa din nan ta nuna rashin goyon baya. To ban tunanin wata alaka ko dangantaka su za ta inganta tsakanin shugaba Trump da abin da yake kira wato kafafen yaɗa labarai na jabu. Suma kuma ba san yi suka yi ba saboda suma sun nannaɗe hannun riga suma sun tafan masa duk wani abin da ya duk inda ya shiga suna nan kansu za ka ga duk rana wato suna ta maimaita wani abu na aibu ko na kushewa ga shi shugaba Trump. So gaskiya ba na tunanin za a ga wani ingantar dangantaka tsakaninsu.
To a gaida Malam Hassan Jibiya mai shirya kan harkokin yau da kullum a nan Amurka. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi za a ji ci gaba wannan hirar da muka yi. Yanzu kuma sai labarin wata mace 'yar kasar Sudan da ta fada cikin wani mawuyacin hali a kasar Libya a kokari da take yi tare da iyalanta su tsallaka zuwa nahiyar Turai domin samun rayuwa mai inganci bayan sun kauce wa tashin hankali daga kasar su. Ga daidai Daula Salim da fasarar rahoto wakiliyar muryar Amurka Heather Murdock daga birnin Tripoli.
Alawiya tana da ciki a lokacin da ta gudu daga kasar ta Sudan a bara. An kona gidansu sau uku bayan haka ne mijinta Ahmed ya kawo shawarar barin kasar domin su je Turai su samu rayuwa mai inganci. Yanzu tana zaune ne a wani ginin makaranta da aka maida shi sansani tare da wasu mutane daga kasar ta Sudan da Eritrea da wasu kasashe. Dukkaninsu sun tsere mayaki ne da tsananin talauci ko sauran bala'o'i kuma dukkaninsu sun sake rasa matsugunninsu a cikin watan Afrilu lokacin da yaki ya barke a Libya. Hukumar kula da harkokin ƙauren jama'a ta ƙasa da ƙasa ta ce a cikin wannan shekara kusan mutane 40,000 ne suka yi ƙoƙarin tsallaka tekun Mediterranean zuwa Turai. Wasu 'yan dubbannai ne kadai suka samu isa Turai, mutane sama da 550 sun mutu. Amma ga ita Alawiya ba ta ganin tsallaka teku a matsayin tafiya ce mai tattare da haɗari. Ta ce daga shigowarsu ƙasar Libya tare da mijinta da 'ya'yansu mata biyu, 'yan bindiga suka kama su suka ɗaure su suka bigi mijinta tare da banka masa wuta sannan suka sace masa kuɗi. An yi wa Alawiya fyaɗe akai-akai har sai da ta yi ɓari. wani sa'in ma har tilasta mijinta ake ya kalli yadda ake mata fadi
kana bixtas bu fina kwais ya hadi gare ku tahami bi tafi
bayan da suka gudu sai suka gane cewa alawiya ta sake daukar ciki daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mata fadi
hina da hina biji zai saha da lafa da sare zai kalli ma a soba kallon shi utare da mun ji azaman ji ta ji ko da bi
alawiya ta ce mijinta ya so a zubar da cikin amma ta ki dan haka ne ya tafi ya bar ta cikin fushi ta ce bata sani ba ko an yi garkuwa da shi ko kuma an kashe shi ko kuma dai yayi watsi da iyalansa ne kawai
alas
A lokacin da nakuda ya kamata bata da kudin zuwa asibiti dan haka ne ta haifi jinjirin akan titi inda wasu motoci suke tsaye ta samu ta yi kariya bayan watanni 6 da haifuwar danta tana rayuwa ne a cikin Tripoli da wata yar karamar sana'ar share-share kuma ta kama gida amma a cikin watan Afrilu sai gashi yaki ya barke bayan da sojojin gabashin kasar suka sake danno da zummar kwace babban birnin kasar yanzu ana ci gaba da gobza yaki kuma babu alamun wani bangare na gab da yin galaba nan ne kuma waɗannan mutanen kamar su Alawiya suka sake rasa matsugunni
talaka kamar kuka akuri arkai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
talaka kamar kuka akuri arkai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kamar kuka akuri arkai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
to Allah sauke fasaran rahoton wakilin muryar Amurka Hita Madok sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba
demokradiya a yau jama'a barkamu da saduwa a wannan shirin ni ce Madina Dauda daga dukkan alamu rikicin masarautu da ya kawo takun saka tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jiha ya fara daidaituwa domin a jiya talata ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana haka jim kadan bayan ganawar sa da shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadar Asoro
to abin da ake ciki ana tattaunawa kuma ga alama babu wani mishkila za a shawo kan al'amari ba wai magana ce ta hakuri ko rashin ba da hakuri ba magana ce dai ta a fahimci juna an kama hanyar fahimtar juna kuma mun riga mun yi sarakuna masu daraja ta daya sarakunan nan suna ta aiki ka'in da na'in musamman ma wato a bangaren tsaro kuma a bangaren ilimi da bangaren aikin gona waɗannan sarakuna suna taimakawa sosai da sosai
a jiya talatin dai ƴaƴan majalisar dokokin Kano su ma sun nuna alamun amincewa da sulhun da ke faruwa tsakanin sarki da gwamnatin jihar domin sun kai masa ziyarar ban girma kuma suka yi wa juna bayanai na fahimta a yau za mu yi nazarin tarihin masarautun Kano da masanin tarihin ƙasashen Hausa Fatahu Mustafa to amma kafin nan ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya hada mana akan rikicin masarautun
A ranar Litinin 6 ga watan jiya na Mayu ne Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta yi muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda 4 a jihar bayan majalisar ta kwashe watanni 8 tana aikin gudanar da garan bawul a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar masarautar ta Kano kwana 2 bayan muhawarar majalisar dokokin ta kammala aikin gyaran dokar wanda ya kunshi sabbin masarautu guda 4 wato gaya rano karaye da kuma bici wannan lamari ya haifar da cece-kuce a ciki da wajen jihar Kano tsakanin masu murna da waɗanda ke adawa da sabbin masarautun
mataki ne wanda yake an saka wato siyasa a ciki mu ko muna ganin yanzu abin da ya rage mana a kanan nan shine wannan masarautu namu na gargajiya wannan abin da aka yi ya fi kama da drama su ku mai girma gona yana so ku baya so ba yadda za a yi masu hankali da hangen nesa da ilimi su yadda cewa wannan abin ba kullunsa bane
shi kansa Malam Ibrahim da ba ai siyasa yi ya raba Fulanin Kano
ya ce kai rike nan yulawa ku rike nan dan maza ku rike nan yarima ku rike nan idan ka duba ai akwai handama da wawura da babakire a cikin harkar abubuwan da suke gudana a inda muke magana a masarautar da muke magana mun ga yadda wasu gurare suka yi suka ci gaba ba gidan da ba aka fasa ba aka yi ringin yanzu ringin da dai take daga yanzu dutse da dai take daga yanzu ringin da dai take daga domin jaddada alawar su da sabbin masarautun masu nadin sarki a masarautar Kano wato sarkin Bai da makama da sarkin Dawaki mai tuta da kuma Madaki sun gurfanar da gwamnatin Kano da kuma majalisar dokokin ta Kano gaban kuliya suna kalubalantar wannan mataki kuma a makon jiya ne babbar kotun Kano ta yi watsi da wasu daga cikin muradinsu na lalle cewa sabbin sarakunan guda hudu sai sun daina ayyana kansu a matsayin sarakuna gabanin haka sai ita kuma hukumar yaki da rashawa ta Kano ta farfado da binciken da ta fara shekaru biyu baya akan zargin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya salwantar da naira miliyan 300,000 daga hawan sakaraga zuwa shekara ta 2017 akan da ta sanya hukumar tashawarci gwamnatin Kano ta dakatar da sarki Muhammadu Sanusi na biyu domin ta samu kusukunin gudanar da kwakwaran bincike domin a cewar ta zaman sarkin akan karaga zai ci gaba da mayar da hannun agogo baya ga aikin ta sanin bincike kamar yadda barista Muhi Magaji shugaban hukumar ya faɗa
misali kamar yanzu tafiye-tafiye sai mun ga an kashe naira miliyan 100 da wani abu to dole zaka tambayi kanka su waye aka kashewa su waye suka tafi me suka yi me mataba sarki shine chief accounting officer na wannan azuzun because shine chairman na ML council bisa tsanajin doka babu yanda za a yi ka cire naira 10 daga wannan azuzun ba tare da yawunsa ba duk wannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa saboda haka zamu yi tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba
gwamnatin Kano dai a ƙarshe ta rubuta takardar tuhuma ga sarkin kuma ya mayar da amsa amma rahotanni sun ce amsar sarkin ba ta gamsar da gwamnati ba da kuma hukumar rashawar ta Kano inda har ma hukumar ta fito da wasu takardun kashe kudaden masarautar ta Kano domin tabbatar wa duniya cewa tana da hujjoji masu ƙarfin gaske da ta dogara da su game da wancan zargi akan sarkin hakan ya kara tabbatar da takaddamar da ke wakana tsakanin sarkin na Kano Sanusi na biyu da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje sai dai ana cikin haka ne sai rahotanni suka rinka yawo cewa shugaban gwamnonin Najeriya Kayode Fayemi da attajirin Afirka Aliko Dangote sun sasanta sarki da gwamna amma kakakin gwamnan nan take ya musanta furcin yanzu dai babu tartibin inda aka kwana game da ko shugabannin biyu sun sasanta da juna a yanzu ko kuma sai a nan gaba domin kuwa magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da aibata juna a kafofin labaru daban-daban musamman ma kafofi na sada zumunta na zamani Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
mun gode Mahmud a wata hira ta musamman da nayi da masanin tarihin kasar Hausa Fatahu Mustafa akan masarautar Kano ya fara da amsa mini tambayar da nayi masa ne akan waya ya tarihin kasar Kano yake ne
abubuwan da suke faruwa shine akwai mummunar fahimta ko kuma rashin kyakkyawan fahimta na tarihin kasar Kano da kuma yanda take abinda nake kallo shine babu wani lokaci da aka taba cewa yau kasar Gaya ko Rano ko Baraye sun taba zama zaman kansu a matsayin masarauta mai zaman kanta a iyasanin mun tarihi da kuma duk wani littafin tarihi na kundin tarihin Kano daga irin su Ailambi tarihi Kano irin su Taqaidul Akbar irin su Kano Chronicle wanda ake cewa Sadiq Arfaf da sauransu dukkan su sun tabbatar da cewa wannan kasashen tun tarihi da ma kasar Kano ce a karkashin Kano suke wanda har ya hada haddaran jidda ana kawo rana a cikin tatsuniyar Hausa bakwai da manzo bakwai da wata ila daban inda lokaci zamu bayani akan ta dukkan wannan abubuwan akalla za a ga cewa akwai rashin fahimtar me ma tarihin Kano yake sun manta da cewa akwai Kanawa akwai kuma Kano akwai kasar Kano saboda haka koma aina inda aka taba samu kasar Kano ta fita daga Kano ta zauna shine da akai aka zaure shi ma an yi shi ne don maslaha saboda gingimin sarkin Kano da ba da dan tunku sun kisa sasantuwa don haka aka cewa lalle gara a zauna a yi tsara wani abu shine aka fitar da kazaure daga kasar Kano aka ba ta wani bangare na daura da katsina aka abun nan daga ruwan dankwai baya ga wannan sai kasar Ningi wanda su kuma saboda boran Malam Hanza da gingimu da suka faru a wannan lokaci da tsakanin sarkin Kano Usman da malaman Santolo sakuwa shine yasa dalilin da yasa har suka samu dama suka tsallaka suka shiga cikin imbatawa suka kafa kasarsu amma baya ga wannan ba a taba samun wani lokaci da aka ce gaya ko rano ko karayi sun zama suna zaman kansu ba a karkashin kasar Kano suke ba duk wannan abin da ake yi abu ne da an sha yunkurin sa a tarihi kamar ɗan wani bangare na siyasa wanda zamu iya cewa in zamu kalla abin a ilimanci bangaren santsi sun jima da wannan abin a zuciyarsu cewa suna so su raba kasar Kano sai sun yi sarakunan su kamar su ma suna so su zama su ma wasu ɗan fodiyo na wannan lokacin to amma kuma wancan lokacin da suka yi sun raba Kano gida biyu sun ce sun dauko rano sun dauko gaya sun yi musu masarautu to amma ba a fushi ka ɗan shekaru ba lokacin da gwamnati Zima ta fadi sai aka zo kuma aka canja wannan abin aka ce dukkan su dawo karkashin Kano wannan abin bai yi ba a yanzu wani dan santsi ne yazo yake gwamnati yake kuma tunanin cewa dama ce ta samu ya dawo da wannan mafarkin nasa na cewa sai sun raba kasar Kano kuma ita kasar Kano yanda take ina haka take dama can tun tarihi sai kawai yanzu da aka yi jigawa ne aka cire dangin aka cire dutse amma har yanzu in ka ce dutse za a ce ma a ai mutanen dogon dutse ne da suke Nijar amma ba za a ce mutumin dutse ba duk mutumin dutse ba kane haka in ka ce mutumin ringi ba wani ringi ma so wannan kawai wani abu ne da aka yi wanda ba a fahimci tarihi ba zancen a ce an yi musu ci gaba suka samu ko ci baya ni a gani na gaskiya babu wani magana ci gaba domin in ci gaba ake so in so ake kara yi ta ci gaba ko buci ta ci gaba ko gaya ta ci gaba ko ran ta ci gaba abin da nake ganin ya kamata a yi shine wannan miliyan 500 din da za ka shi ka dauki wannan miliyan 500 din ka kai ta Thomas Dam da dan batta ka sa ta anan kai channels na ruwa na abin nan a shekara biyu wannan miliyan 500 din sai ta dama da miliyan 2 saboda sai mutane sama da 1000 sun samu hanyar cin abinci wannan shi mutane suke bukata ko ka dauki wannan kudin ka kai su Tigar Dam ka zuba a cikin harkar noman rani ka gani a cikin shekara 1 zuwa 2 mutum nawa ne za su ci abinci da wannan harkar sama da mutum 1000 sai sun afana
wannan miliyan 500 din ta mece ce
miliyan 500 da ake zance kamar yanda zance ke tayawo a gari shine cewa za a kashe naira miliyan 500 zance ne ke yawo a gari tunda ba officially suka faɗa ba cewa za a kashe naira miliyan 500 kowace masarauta za a kashe mata naira miliyan 500 za a gina gidan sarki za a sayi motoci za a harkar motocin yan sanda da sauransu duk dai wasu abu da ake kira kamar a turance paraphernalia na sarauta su ake za a kashe ai wannan abuwa za a aiko kowanne tagwayen masu za a aiko kowanne abin nan hular ji da kanta hular da suke zance za a wannan da sauransu tagwayen masu da abubuwa ne tarihi da ba yanda za a aika dauki yanzu dan kawai an ce an yi masarauta akan yi kenan kowa ka bashi tagwayen masu ai ba haka kurin tagwayen masu suka taru ba ko kuma ba haka kurin sarakuna sun suka taru akwai dalili
kana ganin kenan wannan abun ba zai tasiri ba kenan
magana ta gaskiya shine abun in ma zai tasiri to zai tafi a gurgunci
anan zamu dasa aya a shirin na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin kwararre ko masanin tarihin Hausa Fatahu Mustafa da wakilin sashin Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai a takaice ba wa manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar Iran ke da daukar matakai ta hanyoyi masu hadari amma duk da zaman dare da ke yi a gabas ta tsakiya jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su ba neman janyo yaki suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran ta yi nan gaba Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin Amurka Mark Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka. Trump ya ambaci Esper da kyakkyawan lafazi ɗan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewa Patrick Shanahan ya yi daga jerin waɗanda za a zaɓa daga cikinsu yana mai cewa muƙaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne. Tsohon shugaban kasar Masar Mohamed Morsi wanda shine shugaba na farko da aka taba zaba a demokradiyance wanda ke zama shugaban demokradiya na farko da aka taba zaba a kasar kafin daga bisani a sauke shi daga mulki an binne shi jiya talata kwana guda bayan da ya fadi ya mutu a cikin kotu Daya daga cikin lauyoyin da ke kare Musa a kotu ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin Tura a birnin Alkahira to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu dauke da wani shirin kuma yanzu a madadin shi Sarfili da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da Malam Sibi da ya shirya kuma ya bada umurni da injiniya mu ta wannan safiyar Malama Nashwan Baba Yakubu Kirri ne daga nan Washington nake sallama da ku assalamu alaikum.